الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دكا يقول أبو هيا سنتبتك الله سبحانه وتعالى مهل التم ميقوى ميقومي wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka mai albarkar albarka yammacin juma'a 21 ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya daidai da 21 ga watan Maris shekara ta 2025. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu Abdullahi bin Abbas wacce take anguwar Kwarbai cikin garin Zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka kwanakin ƙarshe na wannan wata mai albarka wanda ba za mu gushe ba muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sada mu da dukkan wata rahama da jin kai da ke cikin wannan wata mai albarka Allah duk wata albarka da wata falala da duk wani alkhairi da kake saukarwa a cikin waɗannan kwanaki Allah ka ba mu barau duk wata kariya daga masifa sharri da fitincinu ya Allah kai mana babbar kariya daga gare su zan yi amfani da wannan dama in yi godiya ta musamman ga ƴan uwa waɗanda suka dinga aiko da sakonni da wayoyi da wayoyin a kashe suke sama na ga tilin messages gaskiya Allah saka da alkhairi sai na ɗan fahimci shiri ma ina da ɗan amfani Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara zumunci an jajanta a kan rashin lafiya tabbas an samu jarrabawa amma alhamdulillah yadda ake cewa ɗan kakkaɓa fayar ko so alhamdulillah ga shi Allah ya dawo da mu an samu sauƙi sai ɗan abin da ba a rasa ba ga duk wanda mai lura zai fahimci tun daga kwana 5 kamar na cokin yana ɗan fluctuating ƙasa-ƙasa fitillan tana ta zama half current ina cikin karatu kwana 4-5 ɗin da suka wuce wani lokaci fisgo karatun nake fisgowa da kyare nake jawo shi ya ja ni in ja shi haka dai in lallaba ba tare da kun sani ba to amma mai hangen nesa da lura zai fahimci cewa fisgo shi nake fisgowa amma alhamdulillah Allah ya ƙara mana lafiya kuma ya sanya jinya ta zama kafara gare mu ga sauran mara da sauran marasa lafiya gaba da dama mun tsara cewa rufe karatun mu zai kasance ranar Lahadi insha Allah wanda alisafin mu da kafin jinya ta shigo tsakani muna sa ran ya kasance an gama suratul Tababun to amma ni kullum a karatu gamawa ni dai gaba na gaskiya duk inda aka tsaya an gama ma'ana an kai sakon ake bukata to a ce wai an kai kaza ko aya ɗaya ne ta rage to za mu iya barinta in dai ba za mu bata hakkinta ba ba wani abu sauran ayoyin da aka samu Allah ya musa albarka saboda haka in ya kasance sura aya ɗayan karshe za mu iya barinta aya biyun karshe aya ukun karshe sai dai ba haka aka so ba da an so ya kasance an gama so amma cikin abin da aka samu ya kasance akwai albarka da fa'ida na yi alƙawarin cewa ba za mu ansa tambayoyi ba sai a ƙarshe amma da aka miko man tambayoyi sai na ga wata tambaya da ta sani murmushi sai na ce kuma ba laifi in na ɗan ba ku dama ku murmusa mai tambaya daga ji da ina jin alamar mace ce wallahi kuda yake mata suna da baiwa kuka namiji ne ina ji ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Allah ya ƙara maka lafiya mai albarka amin Allah ya sa kafara ce kafara ne malam Allah ya baka lafiya amin shef dan Allah a bani shawara yanda zan yi tsananin kuka yayin addu'a malam ina so in ga ina kuka lokacin addu'a amma na kasa yauwa kuka ya samu ladan yanzu shef dan Allah ina barar addu'a ina da bukatu masu girma dan Allah ina barar addu'ar ka da sauran yan uwa Allah ya ƙara wa shek lafiya mai tarin albarka ina godiya Allah ya bar zumunci amin wace shawara za ku ba shi ya ce yana so ya ga yana tsananin kuka ba kawai kuka na irin je kana yi kamar ba kuka lokacin addu'a ko kuma kuka na tsoron Allah baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake nuna tasirantuwar zuciya ga abinda take ji na Qur'ani ko tasirantuwar zuciya da abinda ta saurara ko meye sawa'un Qur'ani ne ko ba Qur'ani ba wani abinda ya motsa zuciyarta dai da zai farkar da ita ta fahimci wani girman ta fahimci girman abin da take fuskanta ko haɗarin da take ciki na saɓan Allah ko ma dai menene wannan baiwa ce kuma falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala asali ma daga cikin abin da yake nuna cewa kuka lokacin ambaton Allah abu ne mai kyau hadithin Abdurrahman bin Auf wanda hadithin Abu Huraira wanda manzon rahama sallallahu ya bamu labari mutane bakwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai lullube da inuwar saranan da babu wata inuwa sai tashi wa rajulan zakara Allah khaliyan fa fadat ayna da mutumin da yana zaune yana gefe inda ba wanda yake ganin shi sai ya tuno da Allah ko ya karanta wata aya ta Allah ko ya kalli wata halittar Allah ko ya kalli dutse ko ruwa yanda yake sauka ko wata bishiya mai ban mamaki sai kawai sai hawaye ya gangaro masa saboda tsoron Allah ya ce khaliyan na inda ba wanda yake ganin shi ko wani ya kasance akwai tsananin ikhlasi da neman yardar Allah kaga an ambaci fa fadat aynahu kuma ka kalli lafazin fadat ta dinga idanun suka dinga ambaliya ambaliyar hawaye ma'ana wani hawayen yana tunkuɗo wani yana tunkuɗo kuka lokacin da mutum yake addu'a yana da dalilai da yawa wani zai yi kuka ne saboda tuno girman wanda yake roƙo wanda Sheikh Mahmud abu ne abun yabo wani zai yi kukan ne saboda la haula la quwwa la quwwa ya yi gabas bai samu ba ya yi yamma bai samu ba ya ƙara dawowa gabas ɗin asali ya fuskanci Allah kenan to damuwa da yanayin yanda ya shiga ya yi can bai samu ba ya dawo wannan sai ya motsa zuciyarsa Allah ba wanda zai wuri sai kai Allah na zube a gabanka Allah ka za wannan filis ɗin da wannan abin da yake ji a zuciyarsa sai ya tunkuɗo hawaye ya sa zuciya ta soso ta motsa to su kuma idanu jakadin zukata ne sai kaga suna fitar da maikon ido shine hawaye wani yana hawaye ne ko kuka lokacin da yake addu'a saboda tsoron kada ya tashi kuma ba a karɓi addu'arsa ba. To in ba a karɓa ba me zai yi kenan, kawai sai ya ji to ai ya shiga uku ya lalace sai ya fashe da kuka. Wani yana kuka ne lokacin da yake roƙon Allah, idan roƙon Allah yana da alaƙa da wani zunubin da ya yi ne, in ya tuno yadda ya saɓa ma Allah, yadda Allah ya rufa masa asiri, yake masa ni'imomi, amma shi ne fa ya je ya yi zina, shi ne ya yi kaza, shi ne ya yi kaza, so zuciyarsa sai ta motsa sai ya fashe. Kun fahimta, wani zuciyarsa tana motsawa ne har idanunsa sun kuka saboda tunowa da yalwar rahamar Allah. In ya tuno da girman rahamar Allah, Allah yana cewa la taqnaqu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, in ya tuno da innahu wa la tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa alqawmul kafirun, in ya tuno da bisharori da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma bayansa na cewa kirsi yanke kauna, wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, da makamantansu. Sai kawai ya fashe da kuka. Wani na shida shi kuma daɗin ganawa da mahaliccinsa ne, wata duniya zai shiga na ganawa da mahalicci, sai ya tuno irin ganawar da annabawa suka yi da mahaliccinsu da duniyar daɗin da suka shiga. To shi ba annabin Allah ba ne, ganawar da wani annabi yake yi da Allah shi ne daga cikin ganawa, lokacin da yake sallah, lokacin da yake sujada, lokacin da yake roƙon Allah. To wannan ganawar, kaga yanzu ganawar ba ta asali ba tana da alaƙa da abin da yake roƙa ba ne. Shi yana ɗaukar addu'a a babun wani tsari ne da zai gana da Allah ya baje zuciyarsa a gaban Allah. Sawa'un an karɓi addu'arsa ko ba a karɓa ba, shi yana ganin tun zai aka ba shi damar ya yi addu'a to ya more kuma ya samu dacewa. To kaga ladatul munaja, ɗanɗano da garɗin ganawa da Allah yake sanya wani ya fashe. Wa fi kullin khair, duka shidan nan kowanne alkhairi, kuma kowanne a ilimin kimiyyar hawaye, kowanne hawaye a cikin hawayen nan kowanne akwai yadda yake fitowa, kowanne akwai yadda yake gangarowa, kamar yadda Ibn al-Qayyim rahimahullahu yake bayani. Hawaye lokacin addu'a, idan aka yi hawayen tare da satankancewa da zubewa a gaban Allah, ba don a ce kana kuka ba, ba don a ce ka zawo, duk ka manta da wannan, a ce an samu mukhlisi na lahul buka kenan, mana kukan ya zama don Allah aka yi. To ko shakka babu, ana sa ran wannan hawayen su taimaka su cincida addu'ar bawa. To dama can asali hawayen in aka yi shi ko ba don addu'a ba akwai lada, to ina da kuma in ya haɗu da lokacin addu'a. Mun fahimta? To amma shin yana nufin wanda bai yi hawaye lokacin da yake addu'a ba addu'arsa ba za ta karɓi ba? A'a. Shin yana nufin wanda bai kuka lokacin da yake addu'a bai da tsoron Allah? A'a. Ba haka yake nufi ba. Babu mamaki wani ya kuka lokacin da yake addu'a, wani kuma bai yi kuka ba lokacin da yake addu'ar, amma darajar addu'ar wanda bai kuka ba tsakaninta da wanda ya kuka kama baina sama'i wal ardh, kamar tazaran kamar sama da ƙasa. Wato jama'a, Allah ko shi ba external abubuwan nan ne yake kallowa ba, a'a, asalin girman shi da yawan zu a cikin zuciyarka, asalin yaqininka da shi, asalin alaƙarka da shi, asalin jiyanka da shekaran jiyanka kafin ka zo lokacin addu'ar yanzu. That is what matters. Shi ne abin da yake da daraja, yake da kima a wajen Allah. Mutum ya yi aikin ashaɗa sosai, yanzu ya zo ya gwaje koli yana kuka, shi kuma wannan bai aikin ashe ba yayi kula kaza yazo yana addu'a bai tuka ba wace addu'a ta fi daraja saboda haka yana da alaka ne da abinda ake yin tariyar sajiya da shekaran jiya alakar zuciya da Allah saurin an samu kiran Allah rusunawar zuciya ga Allah duka waɗannan wasu sinadarai ne da su suke haɗuwa to inda za a ce duk an same su sai kuma kuka ya zo to nurun ala nur haske bisa haske to amma ba a same su ba sai a ce a algafa ta malam kada kukan ya zo amma a samu waɗancan wannan yaji to mu dawo mai maganar ya zai yi kuka babu laifi a cikin addu'arka in ka roki Allah Allah ka azurta mini da kuka amma wannan bukata ce idan kukan yake sai kai kuka akan rashin zuwan kuka sai ka ji kukan ya zo mun fahimta kai kuka akan rashin zuwan kuka saboda rashin zuwan kuka sanda ka bukace shi a irin wannan yanayin to ya kai a dan yi kuka saboda rashin zuwan kuka sai ka ji kukan ya zo akrama kallah ba mu aya dan mai kuka ci gaba ai mun gama ansa tambayar shikenan mu ci gaba
na'am ya shehu
Allah ya sa mu dace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير
الله يسعدك على خير ما لم آدم يرى يا مجلسي أربعنا أرسلهم فانا ديو نيمانا بيبيون بانغرينا أمبانا فريدة جسنا أمبانا daga cikin abinda na amfana da shi mai matukar muhimmanci da yazo fassara fa aminu billahi wa rasulihi alaqantar da fa aminu da ayar da ta gabata zaman ladina kafaru allan yu'azu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabbakunna bima amiltum wa dhalika ala allahi yasir fa aminu da ya fassara sai yake cewa to mecece mafita mafitar fa aminu wannan fassara 100% fassara ce yar haka mana wacce ta kai a jinjina mata wacce take alakantar da fa'u inda aka ambata da kuma tabbatar da cewa mafita ga wanda kamar da aka ce la tub'athunna thumma la tunabbakunna bima amiltu hankalin mai sauraro ya tashi ya firgice yanzu za a bada labarin abinda na aikata na shiga uku na lalace ya zan yi kaza kaza to Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sunnar maganarsa idan maganarsa ta motsa zukata to akwai abinda ake kawowa a yayyafa ma zukata ruwa cewa motsa zukatarku da aka yi ba ana nufin ku dimauce ku firgice ba ne eh ku motsu amma domin motsawar ta taimake ku wajen bin mafita mecece mafitar mecece mafitar ita ce fa aminu billahi wa rasuli idan ba a manta ba mun tsaya a daidai gabar da muke zayyano wasu daga cikin dalilan da malamai suka ambata waɗanda suke tabbatar da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa ayoyin da malam Adam ya fassara fassarorin su ba sai mun maimaita ba saboda yanayin lokaci sai dai mu dan tsinci fa'idoji insha Allah mun ambaci cewa ɗaya daga cikin malaman aqida mai fassaran sharhu tahawiyya ibnu abil izz ad-dimashqi da shi da sauran malamai na Qur'ani sun ambaci hujjoji guda bakwai daga ƙarshen suratu Yasin waɗanda suke tabbatar da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa guda biyu da muka ambata mene da mene in za ku tuna. Na'am? Aha, kuli wahi halladhi ansha'aha awwal marra, jazakallahu khair. Tabbatar da tayarwa bayan mutuwa bisa la'akari da halitta a lokacin da babu komai. Ma'ana al-istidlalu bin nash'atil ula 'ala nash'atil akhir. Kafa hujja da halittar farko ta zama hujja ta take tabbatar da cewa ashe akwai tayarwa, wanda yayi halittar farko ba daga komai ba, to amin ba mai aula ya tayar bayan an mutu. Wannan hujjar farko ce daga hasken kul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra. Hujja ta biyu, na'am. الاستدلال بإخراج الود من الضد. أشيب كمانتا بأبين أتوك. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الله سبحانه وتعالى واندلق تكين إسرسا دبواير سد إزر سد إسم ملكنسا يبترمكو دوتا wacce a hankalce a ɗabi'ance wuta aiki shi ruwa ce, to amma gashi ita wutan nan asalinta ba yana ɓuɓɓugowa ne ko yana fitowa ne daga ƙyasta ice, idan ice ya haɗu da ɗan uwansa sai wuta ta fito, kamar yadda Allah ya ce afara aitumun naran da titurun, sai ya ce mene, a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'. Ashe wutan asalinta daga ice ne, daga bishiya. To wannan wanda ya iya wannan, kai ka ce ta yadda wanda ya rididdige ya zama kashi ko kashinsa ya zabanye ya zama wani abin tada hankali, hujja ta ne. Hujja ta uku, al-istidlalu bi si'ati ilmihi, kafa hujja da yalwa da faɗin mulkin Allah. A ina muka samu wannan? Bala wa huwa al-khallaqul alim. Bala wa huwa al-khallaqul alim. Kana magana akan wanda iliminsa bai da farko bai da ƙarshe, ba abin da yake koyuwa a iliminsa. To wanda yake da irin wannan tumbatsatsen ilimin, iliminsa ya tumbatsa, har kana magana akan wai akwai abin da zai gagare shi, kai kana lissafi ne da takaitaccen iliminka, shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala buwayayye ne wanda iliminsa bai da farko bai da ƙarshe. Na uku kenan. Hujja ta hudu, al-istidlalu bi'azimi qudratihi, kafa hujja da girman ikonsa. Ina wannan ikon ya zo? Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin, lafazin biqadirin al-qudrati, kamal qudrati, cika da tumbatsar kudrarsa da ikonsa, da yace inna Allah ala kulli shay'in qadir, ay qadirun ala kulli shay'in, komai da ka sani komai ba abin da ya gagare Allah. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fi samawati
wal ardi wa fi samaa.
Da abin da ya gagare Allah. Sai hujja ta biyar, har yanzu dai wannan ayar, al-istidlalu bi khalqil akbari ala al-khalqil asghar, kafa hujja da halittar babban abu domin tabbatar da cewa ai ƙaramin abu wanda bai kai wancan girma ba, to ai shi yafi sauki a iya halittarsa. Me ye babban abu? La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktharan nasi la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce halittar sammai da kasai inda fa ababun wahala ne, inda fa ababun girma ake magana, to ko kusa ko alama ba su kusa da halittar duniyar sammai da kasai da abin da ke cikin sa na ban mamaki ba. Sai dai inda giza ke saka walakin na tsaron nasu la ya ga mutane ba su sani ba. To Allah subhanahu wataala yace, sai yace awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, yanzu wanda ya halicci sammai da kasai ba zai iya halittar kwatankwacin su ba. Me ake nufi da kwatankwacin su anan? Sakato, me ake nufi da kwatankwacin su? Kwatankwacin su masu jayayya, masu musa cewa Allah zai tayar da su. Mislahum, misliya anan kwatankwacin tana nufin kwatankwacin su, irin halittar su. To sai a dawo da su kamar yadda suke. Ko kuma wani ya ce bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum, da Allah ya so sai ya halicci wasu sammai bakwai, wasu kasai bakwai, inda abin da yake ci ba abin da ya gagara Allah. Sai dai da wannan ne, to da abin da ya fi ababul larabci zai zama awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardha bi qadirin ala an yakhluqa mithlaha. Ni ban fahimta? Lakin ya juzu lugatan mithlahum, ko da ana nufin sammai da kasai. Sai Allah ya ce bala wa huwa al-khallaqul alim. Mun samu hujjoji nawa? Biyar. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Da wannan ayar da fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay, waɗannan jumlolin guda biyu hujja ce ta shida da ke tabbatar da cewa Allah buwayarsa da izarsa da kasaitarsa ta wuce ma maganar da kafirai suke tattauna a kai wai na yiwuwar a dawo da su. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi a wajensa babu wani abin da ake ce masa process, ɗaukan lokacin da ake. In kaga an ce akwai process na samar da abu, kawai li hikmatin ilahiyyatin ala aradaha Allah. Saboda wata hikima ce Allah ya so halittar sammai da kasai a ɗauki kwana shida, ba don ana buƙatar kwana shidan ba. Inda Allah ya so sammai da kasai da abin da ke cikinsu kawai kun ne faye kun. Mun fahimta? Saboda haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Min lughub, wannan lafazin min lughub yana kora buƙatuwar Allah zuwa ga kwana shidan ba asali. Mun fahimta? Me ke tabbatar da wannan shi ne shi lafazin yin ɗin da ya ƙore gajiyawa ko wata gajiya ko mun ƙanƙantanta, tana ƙore gajiyar da ta samu mai aiki ko da a ƙasa da sekon ɗaya ne. Duk abin da zai iya ɗaukan suna lokaci da za a iya gajiyawa a cikinsa ƙasa da sekon ɗaya, to an ƙore wannan gajiyawar a cikin lafazin min. To kaga ashe ba a buƙatar lokaci kyan. Mun fahimta? Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun. So ku ɗinnan da kuke musa cewa za a tayar da ku, ran da ya so ya tayar da ku fa kun ne shi kyan. In aka ce kun ɗin, to faye kun ɗin shi ma yana cikin kun ɗin. Mun fahimta? Ma'ana da an ce kun, to ai an gama. Lafazin faye kunu sai ya kasance shi ma yana cikin kun ɗin. Mun fahimta? shi yasa wanda ya san Allah wallahi al'azim wallahi al'azim ba wani abin da zai taya mai da hankali a rayuwar nan idan ka ga mutum yana hankoro yana tada hankali yana kumaji da karaji akan abin duniya wallahi al'azim bai gama sanin Allah saboda ne warizquka bainal kafi wan nuni arzikinka gaba ɗaya bawan Allah yana tsakanin yana tsakanin nunan ɗin nan da kafin da Allah zai ce kun fayaku to idan halittar sammai da ƙasai da duk abin da ke cikinta idan tayarwa bayan mutuwa idan abubuwan nan gaba ɗaya da ƙwaƙwalwarka za ta iya hararowa gaba ɗaya musu faruwansu yana tsakanin kawai Allah ya ce musu kunni fayakun kuma mai cewa kun ɗin nan shi ne kake ɗaga hannu ka roƙe shi shin akwai tashin hankali akwai damuwa kuma shi ne cewa kun ɗin nan shi ne kuma ya ce fa ya ce ka roƙe shi shi ne kuma in ba ka roƙe shi ba yake fushi da kai me kuma ƙwaƙwalwa za ta fahimta in ta kasa fahimtar wannan saboda haka na musalihan bawan Allah akan abin duniya ka kwantar da hankalinka wallahi ka sa ranka ba inuwa ba a cikin randama randan ma ta bayan ƙofa na kakanni ɗin na mai sanyi kwantar da nimi ba wani abu wasu ayoyin a Qur'ani idan mutum ya karanta su shi kadai sai dai ya je yana murmushi yana farin ciki saboda yanayin yadda Allah yake nuna maka cewa shi mai tausayi ne shi mai rahama ne shi mai kaza ne shi mai kaza ne daga cikin irin waɗannan ayoyin da wallahi wani lokaci ko a sallah na ji an karanta su sai ko da fuskata ba ta yi murmushi ba sai zuciyata ta yi ɗazun nan na ci karo da wannan ayar shi ya sa nake tunawa kuma tana daga cikin ayoyinmu na yau da malam ya karanta fa aminu billahi wa rasuli wa nuri alladhi anzalna Allah yake cewa wallazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna allaha bikum lara'ufur rahim duka irin waɗannan bayanan da muka kona halalar Allah da yadda yake ansa addu'a da yadda yake jin tausayi da wannan ayar tana tabbatarwa wallazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinat Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake saukar ma bawansa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ayatin bayyinat wasu ayoyi masu daraja masu matsayi bayyanannu wanda haskensu ya kai haske sun kai matuƙa wajen fitar da zance da isar da saƙo me suke ɗauke da shi li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah ya yi haka ne saukar da ayoyin sanya su bayyana ɗin aiko da manzan duka domin ya fitar da mu daga duhu zuwa haske Allah bai tsaya nan ba sai ya ce wa inna allaha bikum lara'ufur rahim lallai Allah mahaliccin sammai da ƙasai game da al'amarinku fa mai tsananin tausayinku ne mai jin kai gare ku wannan ba shi ne mahaliccinka shi ne ubangijinka har yanzu a cikin zuciyarka kana jin wani wai yana da wajen zama ba Allah ba har yanzu kana jin cewa wani zai zama shamaki tsakaninka da abinda mahaliccin sammai da ƙasai ya rubuta haba bawan Allah أيوة ما قدر الله حق قدره نعم سواء أن يسوني أتكيشي وجوجي قد أبقي سواء أن ما لم يسكي أنبتا أركشن حسكن ترشن آيوين سورة ياسين وأن يسكي تبتا دتايا و بايا موتوا daga cikin abinda wasu miyagu suke faɗa wanda tunaninsu ya karkace mulki dai za mu ji wasu suna cewa tabbatar da tayarwa bayan mutuwa tayar da gangan jiki wannan wata aqida ce wacce Muhammadu ne sallallahu kawai yazo da ita amma in ma sun yadda akwai rayuwa bayan mutuwa to rayuwa ce ta ruhi ba rayuwa ce ta gangan jiki ba mun fahimta falsafa ce ma'ana rayuwa ce ta rayuka ba rayuwa ce ta gangan jiki ba wanda kuma wannan ƙarya ce saboda lafazin qur'ani yana ƙaryata wannan a'a wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamabu'uthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum sai yace mene fa sayaquluna man yu'iduna yu'iduna dawa قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا إِعَادَتُكُمْ دَاوُدَ كُنْتُمْ to yanzu duk abin da ya tafi ba a dawo da shi asalin yanda yake ba za a ce an dawo da shi mun fahimta sai in ya tafi yanzu Dallaji ne ya tafi anguwa sai an jima ya dawo sai matar Dallaji ta ce ai ga Dallaji ya dawo misali sai ƴaƴansa suka ce ina baba da kika ce ya dawo sai kawai ta kalle su ta ce a ai ina nufin hularsa ce ta dawo ba su yarda a mama ya zaki ce kuma ya dawo a in aka ce ya dawo shi din ne ake nufi ya dawo ba kuma shi ba takalminsa ba ba azobansa ba ba agogonsa ba ba hannunsa ba a shi din gaba ɗaya wannan ita ce al-i'ada dawo da halitta bayan mutuwa kuma ma wannan maganar da suke faɗa ba ta da asali annabawan Allah dukkansu waɗanda suka gabaci manzon Rahman sallama sun tabbatar da rayuwa bayan mutuwa rayuwa ta gangar jiki idan suna jin cewa su mabubbugar maganansu daga banu Isra'ila ne da Yahudawa to annabin Allah annabi Musa alaihi salam Allah ya ba mu labarin abinda ya faru da mutanansa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya tabbatar musu da ikonsa na tayarwa bayan mutuwa fa qulna dhaybuhu bi ba'dihā kadhalika yuhyi Allahu al-mawtā wa yuriikum āyātihi la'allakum taqilūn suwa aka faɗa mu wannan banu Isra'ila wa ya faɗa musu Musa alayhi salam ashe Musa ya faɗa musu cewa Allah zai tayar da su saboda haka aqidar ko tunanin cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzonmu mai daraja shi kadai ne yazo da aqidar wai tayar da gangan jiki wannan maulanka ne fahimta ce wacce ba ta da asali annabi Adamu ga yana Qur'ani ya tabbatar abin nan Isa Musa da sauran annabawa kai har mu'minu ahli fir'aun shi da ma ba annabin Allah ba da yazo yana cewa da mutanansa ba yana cewa ya qaumi inni akhafu alaikum yawmat tanad ko kaga yana fada yana tunatar da su kiyama yana tunasar da su cewa akwai kiyama kuma akwai hisabi akwai kaza yawmat walluna mudbirina malakum min Allah bayan nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna mafitarku ko masu sauraro idan kuna so ku samu natsuwa da kwanciyar hankali gobe kiyama to ku shiga taitayin ku ku yi imani da Allah ku yi imani da Allah bisa dukkan abinda Allah ya wajabta ai imani da shi daga ciki kuma imani da tayarwa bayan mutuwa kun fahimta wa rasulihi haka nan ku gaskata manzancin da manzansa ya zo da shi wan nurin da dai anzalla da hasken da muka saukar wannan aya tana dauke da bishara ko daga cikin manyan fa'idojinta bishara ga duk wanda Allah ya azurta shi da imani da gaskata manzancin manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ruko da sunna duk wanda ya siffanta da wannan siffar wannan ayar bishara ce gare shi cewa insha Allah zai hau cikin munzira a gaba kiyama saboda a cikin inuwar wannan ayar zaka fahimci cewa fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna bishara ce take ma wadanda amanu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalallah lafazin wan nuri alladhi anzalna asalin maganar a larabci in ba qur'ani bane ya kamata ne misali fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzala anzal kina mun gane kamar yadda Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi to amma a usulul larabci akwai da balaga akwai abinda ake kiransa al-iltifat wannan mawdu'in ko wannan topic din a larabci gishiri ne a abinci suga ne a shayi da ba su son suga ga irin wanda ba ma son suga kaga ba mu da matsala ma'ana yana tsara ma sinadari ne mai tsara ma abinci garbi to al-intima sinadari ne mai tsara ma magana dadi da amo da sihir ta kwakwalwa al-intima me ake nufi da iltifat shine ana yin iltifat min al-ifrad ila al-jam' iltifat min al-tadhkir ila at-ta'nith wani lokaci ana yin iltifat min al-ghaibati ila al-khitab kaman irin nan kenan Allah ya ce ku yi imani da Allah da manzansa to da sai a ce da littafin da ya saukar ko ku yi imani da Allah da manzansa da littafin da ya saukar to amma sai Allah ya ce ku yi imani da Allah da manzansa da littafin da muka saukar amma bai ce kuma ku yi imani da mu da manzanmu da littafin da muka saukar ba a'a ku yi imani da Allah da manzansa da littafin da hasken da muka sauka kun fahimta kun gane al-intifat din ko asalin kalmar al-intifat tana nufin waje waigawa daga kaza zuwa kaza to amma a larabci tana nufin sakin magana daga wannan uslubin a koma wancan uslubin to a balagar larabci duk lokacin da kaji an yi wannan to isauri ka tsaya a wajen akwai fa'ida musamman a Qur'ani mun fahimta anan me ne dalilin da yasa aka yi al-ittifat shi hasken da Allah ya saukar din Allah yana so ya isar da sako zuwa ga zukatan masu sauraro cewa ana so ku rike hasken nan ne daga sakarfi sakaci da shi hasken nan daga waje na yake fadin ji Allah to shi yasa ya bar uslubun gaiba ya dawo abin nan al-dhamir al-mutakallim ku yi imani da Allah da manzansa da hasken da muka saukar sai mai sauraro ya ji Allah ne yake faɗa cewa shine ya saukar da wannan hasken ashe lallai hasken nan ya kai haske barin haska ku da shi هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف فاتحة ما قاشا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سمعنا أسلي عند باقي التفات ميزاء da wanda ya takumi da wanda bai takumi ba din na tambaye ku duka inda ba iltifat me za a ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai me dai akwai kyauta kyautan ma kuma ta daren 21 na ramadan ban siyar ba ko sai mun harba makanawa ne su baka masa iyyahu na'budu wa ina faɗa sai haka ina kayyalanci iyyahu na'budu shine asali inda ba iltifat ai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim asalin maganar ai alhamdulillahi rabbil alamin huwa الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم مالك هو مالك يوم الدين إياه نعبد تو أما ديك أي الالتفاة أو إياك Good morning تو ميسا أكتي إياك أنا شيء أفاتيها باتي إياه با. Fata fa a majalisar Qur'ani saboda nuna cewa wanda ya yadda alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din ababan ganawa da Allah to ai yana ta shigowa ne yana ta matsowa ne ya kai iyaka ya samu kusanci ga Allah shi yasa wannan iyakan ita ce take fa'idantar da tsabar ikhlasi saboda al-qurb ila Allah subhanahu wa ta'ala da wasu hikimomin waɗanda ba wannan ba wanda malamai suka ambata to mu dawo ayar Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wan nuri alladhi anzala mun samu wannan fa'idar wacce take tabbatar da hikimar al-iltifat anan daga bamiru daga ghaiba zuwa bamiru al-mutakallim wannan al-iltifat din yana da yawa ce kune a Qur'ani zai wuya kai shafi daya a Qur'ani baka ga al-iltifat din nan ba so shi yasa in ka fahimce shi wannan babin zai taimake ka wajen samun fa'idoji da yawa a littafin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna annurin labi an zanna hasken da muka saukar me hasken da muka saukar mafi yawa daga malamai ko kuma kusan gaba ɗaya sun tafi akan annurin labi an zanna anan ana nufin ƙur'ani ne duk da annur wani lokaci a ƙur'ani yana iya zuwa ana nufin Qur'ani ko ba Qur'ani wani lokaci ana nufin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bisa sabanin malamai akan fassarar tajza'akum min Allah nurun wa kitabun mubin so amma an-nur a Qur'ani so da yawa yana zuwa da ma'anoni guda biyar so da yawa ko dai nurur rahman hasken Allah Allahu nuru samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah ko kuma nuru al-iman wa nuru al-islam nuru al-hidaya afa man sharaha Allahu sadrahu lil-islam fa huwa ala nuri min rabbih ko kuma nurul qur'an kaga fa aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladhi anzalna ko sai ina kuma kaba alarmomi ga nurin nan ko ce ko ina a cikin qur'an وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وكذلك ننقو شو نور كما ينازوا دم أنا نور ينانكم من زر رحمة صلى الله عليه وسلم نور النبي صلى الله عليه وسلم أنا ishara zuwa ga hasken shi hasken da yazo da shi dai daga cikin ma'anonin qaja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin sai kuma nurul akwan ma'ana nur na haske kishiyar duhu to shi kuma ina yazo inda ba ana nufin hasken Qur'ani bane ba ana nufin hasken annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin hasken sunna wahayi duk ba haka yake ne ana nufin haske kishiyar duhu haske kishiyar duhu na'am
sallama
naji ayina ta tashi gabas da yamma naji wani yana cewa falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihi ba shi bane aw man kana maitan fa ahyina wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas ba shi bane na'am jazakallahu khairan eh waja'ala adh-dhulumati wan-nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ga fa'ida a qur'ani duk inda an-nur da az-zulumat suka zo tare muna ji duk inda an-nur da az-zulumat suka zo tare hasan da usaini kenan ko hasana da usaina to ana nufin nur dinnan nu haske ne na imani ne kishi an kafirci shi kuma duhun nan ana nufin duhun kafirci sawa'un haske na Allah ne haske na Qur'ani haske ai kaga duk dai babu imani sai anan ne kai waje dai cino inda az-zulma da an-nur ana nufin duhu wanda kake gani duhu waje al-zulmati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu saboda waje ala ja'ala huna bi ma'ana khalaqa wa khalaqa adh-dhulumati wan-nur mun fahimta ba ina nufin inda nur yazo shi kadai bane a inda nur yazo tare da adh-dhulumat to nan ne kadai ake nufin duhu da ma'ana duk jama'anar duhu haske da ma'ana haske da kake da to tunda mun ambaci wannan fa'idar ta zulumat wa nur babu laifi mu cike fa'idar me dalilin da yasa zulumat suke zuwa a jami'i a Qur'ani amma nur yake zuwa mufrad haramomi abin da su haramomi su baka aya ne amma wannan na masu larabci ne kenan da tafsiri ko na'am a takaice akwai dalilai da yawa amma dai wani dalilin siyakin yana taimakawa ka gane sirrin da yasa aka yi haka ma'ana a kowane jerin gwanan inda aya ta zo akwai dalili amma kuma a jimilla a kudin goro a takaice za ka iya cewa kawo nur a singular a kan guda ɗaya aka ɗayan jashi yana nuna ita gaskiya kullun ɗaya ce tilo saboda haka in dai gaskiyar gaskiya ake nufi to fa hanyar gaskiya ɗaya ce saboda haka duk a tare abu gaskiya amma ita kuma bata hanyoyinta suna nan da yawa wannan ayar da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa Qur'ani haske ne wannan lafazin jama'a yana tabbatar da cewa duk zuciyar da babu Qur'ani a cikinta akwai duhu duk kwakwalwar da babu Qur'ani a cikinta akwai duhu duk gidan da babu Qur'ani a cikinsa akwai duhu ba Qur'ani yana nufin izuki sittin a ajiye ba a'a Qur'ani karantawa da aiki duk shagon da babu Qur'ani a cikinsa akwai duhu duk al'ummar da babu Qur'ani a cikinta akwai duhu duk tunanin da babu Qur'ani a cikinsa akwai duhu wannan haka yake jama'a ana nufin Qur'ani a nan fahimtarsa da aiki da shi da karanta shi duk daren da babu Qur'ani a cikinsa shi ma daren akwai duhu saboda duk ma'abocin Qur'ani da a daren ya karanta Qur'ani haske ne gare shi a'a ka tuno dalilin da ya sa manzon Rahma sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito daga gare shi yana addu'a Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw istatharta bihi fi ilmi al-ghaybi indak an taj'al al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri ashe akwai bayin Allah wadanda su rayuwar zuciyansu suna samun tane daga Qur'ani sannan hasken kirazansu yana zuwa ne daga Qur'ani gurgunan yanda ka samu kusanci da Qur'ani a rayuwarka wallahi alazim wallahi alazim wallahi alazim so uku gurgunan hasken da zaka samu a wajen Allah gurgunan hasken kabarinka gurgunan haskenka a filin kiyama gurgunan haskenka a farfajiyan kiyama daidai gurgunan rubanka da Qur'ani karanta shi da aiki da shi da haske kuwa da hasken shi da ciro abin da ya kunsa daga duniyar ilimi zuwa duniyar aiki duk wanda ya samu wannan huwal munawwar bi nuril qur'an shine wanda hasken qur'ani yake haskakawa shine wanda qur'ani yake taya shi bacci ya haskaka baccinsa ya tashi da hasken qur'ani ya hantsi da hasken qur'ani rana da hasken qur'ani almuru da hasken qur'ani rana ta faɗi yana da hasken qur'ani ya raka shi har tabari hunalika yahnihi mathilan wa rawdatan wa min ajrihi fi dirwatil izzi yusala Allah ka saka mu da hasken qur'ani ka azurta mu da haskewa da hasken sa ka sanya hasken qur'ani ya raka mu har tabari ina yammacin juma'a a ɗaya daga cikin kwanaki masu albarka karkai mu kanka rowa dan abin da ya rage na wannan yammacin ka dan ja gefe ko akan mashin take ko akan keke ko kana hanya yi salatin annabi yawaita addu'a yi kai ta roƙon Allah irin wannan rana maimaituwarta abu ne mai matuƙar wahala saboda martabar ta da darajar ta da martabar da Allah subhanahu wataala ya taskance a cikinta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da samun yardarsa ya azurta mu da fadalarsa ya yadda da ayyukan mu gaba ɗaya Allah duk wani alkhairi da albarka da kake ba bayinka Allah ka ba mu Allah ya karɓa mana da fatan za a yi haƙuri saura ka ɗan da yau ba zan yi azumin ba to amma na lallaba dai na yi to amma alhamdulillah وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته